يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم جمعه 5 ga watan dulqa'ada hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 daidai da 17 ga watan January shekara ta 2002 ta ainihin bature muna karatun littafin al-adabul mufrad na al-imam al-hujja abi abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a inda al-imam al-bukhari yace babu birril walidaini ba'da mautihima babin da ke tabbatar da cewa lallai ne ƴaƴa za su yi biyayya ga iyayensu ko da bayan mutuwar iyayen. Mutuwar uwa ko mutuwar uba bata rage wa uba daraja a wurinka ba, bata rage uwa daraja a wurinka ba, biyayyan nan da Allah maɗaukakin sarki ya aza maka wajibi ne za ka yi musu ko da bayan ainihin ba su da rai. Dalilin shi akan haka sai ce haddasana Abu Nu'aym qala haddasana Abdurrahman ibn al-Ghasiya ibn al-Ghasib qala akhbarani Asid ibn Ali ibn Ubayd an abihi annahu sami'a Aba Usayd yuhaddithu al-qauma qala shi ainihin wato al-Imam al-Bukhari ya karbo wannan hadisi daga wurin malamin shi mai al-kunya da Abu Nu'aym wato wanda asalin sunan shi Al-Fadl ibn Dukay shi kuma yace haddathana Abdurrahman ibn al-Ghasil Abdurrahman dan Ghasil ya ba mu hadisin da yace akhbarani Asid ibn Ali Asid dan Ali dan Ubayd ya ainihin bani labarin da ya karbo an abihi daga baban shi Ali ibn Ubayd annahu sami'a Aba Usayd shi ainihin wato Ali dan Ubayd ya ji Abu Usayd wanda asali mai gidan shi ne dama bawan shi ne shi wannan sai wannan Abu Usayd ya enta shi yuhaddithu qawm yana bai wasu mutane labari yana ba su hadisi qala yace kunna inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala rajulun ya rasulullah mun kasance a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wani mutum yace ya manzon Allah hal baqiya min birri abuwayya shay'un ba'da mautihima abirruhuma shin bayan da iyaye na suka mutu akwai wani abu da ya rage na biyayya da zan yi musu kuma qala na'am sai aka ce annabi yace eh khisalun arba annabi yace akwai wasu kyawawan halaye wasu dabi'u guda hudu na farko daga cikin hudun addu'a'u lahuma yi musu addu'a iyayenka ne musulmi sun mutu to haƙƙi na farko daga cikin haƙoƙin da suke a kanka shine addu'a'u lahuma ka ainihin wato yi musu addu'a sannan sai kuma wal istighfaru lahuma sai kuma roƙa musu ainihin gafara sannan wa infazu ahdihima da kuma ainihin zartar da ko cika alƙawarinsu sannan wa ikramu sadiqihima da kuma girmama abokinsu wasilatul rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima sannan da kuma ainihin sadar da zumuncin da babu wata hanya da za ka bi ainihin ka sadar da wannan zumuncin sai ainihin ta hanyarsu waɗannan ainihin su ne haƙoƙi waɗanda guda hudu suka ainihin rage a kanka ko da ike ainihin mahaifanka sun riga sun rasu to waɗannan haƙoƙi guda hudu duk da cewa za mu zo mu ji asalin hadisin nan da ya zo da'ifi mun gane wannan da kyau ko amma babban abu da ake so ka gane mas'alolin nan babu tantama babu shakka na soshin alqur'ani da sunna suna ainihin karfafarsu na daya matukar aka ce mahaifiyarka musulma ce ta kwanta ta mutu ko mahaifinka musulmi ne ya kwanta ya mutu babu makawa dole ne har ran da Allah zai dauranka dole zaka ci gaba da musu addu'a musan wannan haƙi na farko kenan sannan na biyu istighfari gare su to yanzu me ye bambancin istighfari da addu'a kenan istighfari roƙa musu gafaran laifukan su da suka gabata addu'a kuma neman musu samun rahama da kuma daraja a wurin Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane sannan sai kuma wa infazu ahdihima da kuma zartar da alƙawarin su a ce kafin mahaifinka ya rasu ya yi wani alkawari tsakanin shi da Allah zai yi kaza na ibada in wata bukata ta shi ta biya sai aka samu wannan bukata ta biya to abin da yake haƙƙi wajibi ainihin akanka dole ne sai ka ainihin wato cika wannan to amma sai malamai suka tsaya suka yi nazarin abin kamar azumi kamar aikin hajji sai mahaifinka ya ce lillahi alayya an asuma in kaza wa kaza na daukar wa kaina alkawari tsakani da Allah zan yi azumi in bukata kaza da kaza da kaza ta biya to sai wannan bukata ta biya dole ne yayi wannan ainihin azumi in hajji ce dole ce yayi in sadaka ce dole ne yayi in wani abu ne dole ne yayi to sai aka waye gari ya kwanta ya mutu to wannan abu ya dawo kanka sai dai malamai suka ce hakikanin al'amari ya dawo kanka a matsayin mustahabi ne ba a matsayin wajibi ba ku karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'aha daga cikin al'aimatul fuqaha al-imamu ahmad ibn hanbal shi ya bada ainihin fatawa da wannan ina fatan jama'a an gane wannan da kyau saboda haka wannan alkawari na tsakani da Allah kenan me yasa akwai sassauci da Allah madaukakin sarki yake wa bayin shi fiye da sassaucin da bayi suke wa ainihin junansu sabanin in alkawari ne tsakanin shi da wasu ainihin bayin Allah wannan wajibi ne ainihin ka cika wannan alkawari Allahumma sai in abin ya fi karfinka ga misali a ce wani ya zo yana neman auren kanwarka sai mahaifinka ya alkawarin cewa zai bashi an sa rana ne ko ba a sa rana ba ya dai alkawari sai kwanta ya mutu to sai zan kai ne babban yaya ko kai ne wani ko ga ka ne da wani matsayi to yanzu da ya rasu din nan to wajibi ne ka zartar da ainihin wannan alkawari ka cika shi jama'a mun gane sabanin a ce ya kwanta ya rasu shikenan sai a ce to ya dama tun da ya rasu dama mu dai ba mu son kaza dama kaza kaza sai a zo sai a canza to wannan an ci amana alkawarin shi kenan to sa'annan girmama abokin uba ko kawar uwa waɗannan abubuwan wajibi ne gare ka mahaifanka na da rai mahaifanka sun rasu dole ne sai ka ainihin yi wannan sannan sai ce wasilatur rahimin lati la rahima laka illa min qibalihima da kuma sadar da zumuncin da yake ba yadda za a yi a sadar da wannan zumuncin in ba ta hanyar su ba ma'ana su ne waɗanda suke silar wannan zumuncin in suna da rai suke sadar da shi yau da suka rasu fa wannan zumuncin ya rasu to dole ne kai ka ci gaba da sadar da wannan zumuncin da yake rayuwarsu rayuwar wannan zumuncin to tunda kai kana da rai sai ka ci gaba da rayar da ainihin wannan zumuncin jama'a mun gane wannan da kyau ko to malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace dha'ifun wannan ainihin wato hadisi dha'ifi ne a ina za a je a duba dha'ifancin sai yace a duba ad-dha'ifa silsilatul ahadith ad-dha'ifa a cikin lamba hadisi na 597 wato mujalladin ta na biyu sai shi malam jilani wanda ya sharhin ainihin al-adab al-mufrad mai fadlullah as-samad sai ya ainihin ce laysa fi shay'in min al-kutub as-sitta sai dai wannan hadisi ba shi a daya daga cikin littafai guda shida bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i da ibnu majah yace wannan hadisi ba shi a daya daga cikin su sai marmaza al-allamatul albani ya yi mishi istidraki wato yace gyaran shi yace kaza qala haka dai wai jilani ya faɗi don haka sai kaga ya sa alamar motsin rai exclamation mark ma'ana akwai tangarda kenan a maganar wafatahu annahu fi abi dauda wa ibn majah yace ya manta abin ya kubuce mishi cewa hadisin nan yana cikin abu dauda da ibn majah kaga ko abu dauda da ibn majah ɗaya ne daga cikin kutubus sitta haka kuma ma wannan hadisi al-imam ahmad da ibn hibban dukkanin su sun ainihin fitar da shi to dha'ifancin da ke cikin wannan hadisin shine wannan mutumin baban ainihin asidu din nan mai suna aliyu ibn ubaid da aka ce an abi da yake akhbarani asidu ibn aliyin ko ibn ubaid to shi aliyu dan ubaid din to shine mutumin da yake mai rauni al-imam az-zahabi yace la yu'rafu ba san shi ba ma'ana mutum ne majhulul aini an gane wannan da kyau ko to sai ibn hajar shi kuma da yazo cikin taqribu sai yace maqbulun ina ma'ana in ibn hajar yace maqbulun ai maqbulun inda al-mutaba'a in an samu wani sun ruwaito tare to sai a karba an ko shi kadai ne fa to ainihin ba za a karba ba ina fatan jama'a sun gane wannan قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول اي رب ayyu shay'in hadhihi fa yuqalu waladuka astaghfara laka. Allahu akbar. Yace Ahmad dan Yunus ya ba mu hadisin da yace Abu Bakr ya bashi, shi kuma ya ba su wannan hadisi. Abu Bakr yace ya karbo daga malamin shi Asim, Asim kuma yace ya karbo daga ainihin wato nashi malamin Abu Salih, Abu Salih yace ya karbo daga ainihin Abu Huraira, Abu Huraira yace turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Mamaci bayan mutuwar shi sai ya ga ana ɗaukaka darajar shi, yana kwance a kabari sai ga kullum ana ɗaga darajar shi, ana ɗaga darajar shi. Sai abin ya kama shi da mamaki ya ce fa yaqulu ay rab, yace ya ubangiji ayu shay'in hadhihi, ta ina nake samun waɗannan ɗaukakuwar daraja? Gashi ba wani aiki nake ba, kullum sai daraja ta sama take, sai ci gaba nake, sai mukami nake samu na rahama. Fa yuqalu sai Allah, sai Allah ya ce, sai a ce da shi wala duka staghfara laka, ai danka ne roƙa maka gafara. Gafara duk sa'ar da kake roƙa wa mahaifinka gafara din nan, Allah yana ƙara ɗaukaka darajar shi a aljanna. Duk sanda kike roƙa mahaifinki daraja, Allah yana ƙara ɗaukaka darajar ta. Duk sanda kike roƙa mahaifinki daraja, Allah yana ƙara ɗaukaka darajar shi. Duk sanda kake ƙara roƙa mahaifinka rahama, Allah yana ɗaukaka darajar ta. Dan Allah, menene yawun bakinka ne zai kafe? Yo to ko juye ake wa bakinka ba, karin kayin juye ba na bakin mai ana kai dan ka roƙa uwarka gafara ko ubanka? Balle yawun ba kuɗi za ka biya ka siya ba, kawai in fa ka buɗe baki ka ce Allah ka ji kan babana ko Allah ka ji kan babata. Minti nawa ne wannan? Awa nawa ne? Ya wuce sakon biyu ne ma? Allah ka ji kan wane? Iyakar ta kenan fa, ba wai sai ka ja Yasin ba, sai ka ja Falaki da Nasir, sai ka yi kulu wallahi ba. Kana dubi gashi nan Allah ya koya mana, sai da ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wai roƙon gafarar ma da za ka yi iyayenka don kar kai kuskure a cikin harkar, sai da Allah maɗaukakin sarki ya koya maka yadda za ka faɗi. In ka tashi addu'a ka ce Allah ka ji ƙan iyayena kamar yadda suka yi min tarbiyya ina ƙarami, Allah ka ji ƙansu. Don Allah, wannan addu'ar awa nawa za ta ɗauka, minti nawa za ta ɗauka? Yanzu a huni ba za ka iya so 100 ba? Duk sanda ka nisa ka nisa ka ce Allah ka ji ƙan babana, Allah ka ji ƙan babata, Allah ka ji ƙan iyayena? Iyakar ta kenan fa kalmar ba. Kai din nan da kake ganin ta mai sauki, amma ka ji fa kalmar haka za su rinka ganin daraja na ƙara sama, daraja na ƙara sama aljanna. Da sun bincika yaya, sai a ce ɗan kai roƙa maka. Dan Allah, jama'a, mutumin da bai samu ɗa ba zai yi kuka ko ba zai kuka ba? Zai yi kuka. Amma to kuma in ya samu ɗan daidai ne, bashi babu tarbiyya? Kana jin ba kai tarbiyyar ɗanka ba, ya je ya sha shalisho idan shi ya kaɗa kamar jan doki, ta yaushe zai iya buɗe baki ya ce Allah ya gafarta maka? Ya ma san da kai a duniya, ya je ya shaƙi man fetur, ya sha shalisho, ya buga ganja a kan shi, yaushe zai buɗe baki ya ce Allah ya gafarta maka? Ashe kamar yadda za mu zo mu ɗan samu gaba mu tattauna nan gaba insha Allahu ta'ala, babu shakka kana so ɗan kai roƙa maka gafara, ka yi tarbiyyar shi. To kuma tarbiyyar ɗa ta haifi haihuwar ɗa wahala, tarbiyyar ɗa ta fi auren uwar ɗan da za ta haifar maka ɗan wahala. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace hasanul isnad, wannan ainihin hadisi mai kyakkyawan isnadi ne. Sai yace haddathana Musa qala haddathana Sallam ibn Abi Muti'in an Abi Ghalib qala qala Muhammad ibn Sirina aba an Ghalib, an Ghalib daga Ghalib, Ghalib yace qala qala Muhammad ibn Sirina. Muhammad ibn Sirina ɗaya daga cikin manyan malamai ne na tabi'ai, malamin Imamu Malik ne. Gashi almajirin shi Ghalibu yace malamina mai suna Muhammadu dan Siri ne yace kunna inda Abi Hurairata lailatan, mun kasance wani dare a wurin Abu Huraira malaminmu yana biya mana karatu. Faqala, sai muka ji Abu Huraira ya ce Allahumma ighfir li Abi Hurairata wa li ummi, Allah ka ji kan Abu Huraira kuma ka ji kan uwata. Kaga Abu Huraira ya hada iltifat da hakika kenan a balagha. Iltifat shine kana magana a kanka sai ka rinka kau da damiran suna komawa kan wani, ko kana magana a kan wani da kuke magana kai tsaye sai ka rinka kawar da damiran sai su koma kan kamar wanda ba tare kuke ba. Yanzu madadin ya ce Allahumma ghafirli wa li ummi, Allah da ni da uwata ka gafarta mini. Sai ce Allahumma ghafir li Abi Hurairata wa li ummi, Allah ka ji kan Abu Huraira da kuma uwata. Kai ka ce wani ne Abu Huraira? amma shi ne to shi ake kira iltifat kamar yadda bahaushe in ya hadu da surikin shi sai ka ji yana baba sun fito lafiya ma'ana me yasa baka ce baba ka fito wai sai zan kalmar kamar ta yi nauyi kamar kana gaba ladabi sai ka kauda bamirin daga kan shi sai ya koma ga maga'ibi ko to shi ake kira ainihin iltifati iltifat jama'a mun gane wannan to Abu Huraira ya ana zaune sai yi wa kansa addu'a yi wa uwarsa addu'a sai ya ce wa liman istaghfara lahuma haka kuma Allah ka ji kan duk wanda ya roƙa wa Abu Huraira da uwar Abu Huraira gafara jama'a muna fajin fa wannan duk su ne salaf to in kai koyi da su shine ka zama salafi qala li muhammadun galibi yace sai malami na muhammadu dan siri ne yace fa nahnu nastaghfiru lahuma dan haka mu muna roƙawa Abu Huraira da shi da mahaifiyar shi gafara hatta nadkhula fi da'wati Abi Huraira muna yin haka ne har mu samu mu shiga cikin addu'ar Abu Huraira tunda Abu Huraira yace ya Allah duk wanda ya roƙan min gafara ni da uwata Allah ka gafarta mishi jama'a mun gane wannan da kyau ko to ko tunda haka ne muna cewa Allah ka ji kan Abu Huraira Allah ka ji kan uwar Abu Huraira dan mu samu addu'ar Abu Huraira ta haukan mu goma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko malai yace sahihul isnad isnadin wannan ainihin hadisi sahihi ne قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حرق لا يولي الإمام البخاري حدثنا أبو الربيع Abu Rabi'i ya ba mu hadisin da ya karbo daga Isma'ilu dan Ja'far Isma'ilu dan Ja'far daga Al-Ala'u Al-Ala'u daga Abi Mahaifin shi wa ana Al-Ala'u dan Abdurrahman ya karbo daga Mahaifin shi Abdurrahman kuma daga ainihin Abu Huraira yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah yace idza mata al-'abdu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasin idan bawa ya rasu to duk ayyukan shi baki daya sun yanke sai dai da abubuwa guda uku da zaran mutun ya rasu to duk wani abu da ya kulla duk wani abu da ya shirya na alheri baki daya to ladan waɗannan abubuwa sun tsaya cik duk wani alheri wanda da yake samun lada ta hanyar shi to ya tsaya cik sai ce illa min salasin sai dai ta hanyoyi uku kadai lada ke zuwar mishi kabari na farko yace sadaqatin jariyatin ai illa min sadaqatin jariyatin sai dai ta hanyar sadaka mai gudana ya gina masallaci ana nan ana sallah a masallacin ana ibada ana karatu ana wa'azi ana koyon ilimi to sadaka na gudanuwa akan shi saboda ibadoji na gudanuwa akan wannan masallaci ma'ana da zai zan ya gina masallacin bayan mutuwar shi sai aka rusa masallacin shikenan tunda ayyukan da ake yi a masallacin sun tsaya cik to shi ma ladan shi ya tsaya cik kenan domin gudanuwar ladan nashi dama na faruwa ne da gudanuwar ibadojin a cikin wannan masallacin da zai gina masallacin yan committee fita da rikici bayan mutuwar shi har a je a rufe masallacin baki daya ladan shi ya tsaya cik yan committee sun ja mishi jamhuri kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko ma'ana ashe gudanuwar ladan nan ba za ta gudanu ba sai da gudanuwar ibadojin da ainihin ake a cikin masallacin da zai kafa famfo bayan mutuwar shi sai ya zan iyalan shi su kasa ci gaba da biyan kudin wannan famfo har wata bot ta zo ta yanke shikenan lada ya tsaya daga gudana da zai gina rijiyar nan ta zo ta kafe iyalan shi ba su je sun yashe ta ba shikenan daga sadda ta kafe aka daina amfani da ita ladan shi ya tsaya to da malaman salaf suka hasashi haka sai yazo in suka yi wakafi in suka yi sadaka mai gudana sai kuma su kafa mata wani shago ko wata masana'anta wadda masana'anta za ta rinka fitar da riba da za a rinka gudanar da wannan sadaka jariya. Bukhari ya ruwaito hadisi daga sahabi khalifan musulunci Umar dan Khattabi, Allah ya kara mishi yarda. Umar lokacin da ainihin ya samu wata gona wadda bai taba samun dukiya da yake so, yake jin dadi irin ta ba. Gona ce wadda tana da ƴaƴan itatuwa masu dadi, akwai ruwan rijiya mai sanyi da ni'ima a ciki. Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Sai ainihin ya kasance ya sadaukar da wannan gona a matsayin ainihin waƙafi. Yayi waƙafin ainihin wannan gona, sai da ya zo rasuwa sai ya zauna ya rubuta takarda, wadda wannan takarda ainihin ta waƙafi ce. Wannan takarda ainihin ta waƙafi, Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, sai ya ce wannan ita ce wasiyar bawan Allah Umaru dan Khattabi, in wani abu ya same shi, abinda yake ishara zuwa gare shi shine ainihin mutuwa. Wannan gona da ya waƙafi, ƴan shi Hafsa ta ci gaba da gudanar da ita. Bayan ainihin Hafsa a samu masu hankali daga cikin ƴaƴayenta ta ci gaba da ainihin gudanar da wannan ainihin gona, ma'ana hadde zuwa sadda Allah zai hukunci akan wannan gona. To wannan abin da ya kamata ka duba kenan. Duk sa'ad da ka sai cocila, ai ba shi kenan daga kai mata zubin batir na fari, daga ran nan baka sake zubin batir har abada iya amfanin ka da ita ba. Zai yu? Ba zai yu ba. Matukar amfanin ka da ita, matukar kane mata sabon zubi. Ko mun gane wannan da kyau? To idan kun fahimci wannan da kyau ya jama'a, sai mu gane duk mutumin da yake son sadakar shi ta jariya ta gudana, to babu shakka sai ya ɗiba wa kanshi yadda zai iya. Idan rijiya ce za ka yi, sai ka yi rijiyar nan. In ka gina ta, sai ka hasashi, bayan kai kana da rai kana kula da ita wajen ka yashe ta, bakinta ya gabce, ka je ka siyo suminti ka gyara da abubuwan duk da take bukata, guga da makamantan haka, kamar yanzu famfo mu ce ka rinka zuwa kana biya a waterboard, kana kai ya lalace ka je ka siyo wani kasa. Kana nan a wannan halin, sai ka fara ainihin tunanin to mutuwa fa za ta iya zuwa ainihin ta dauke ka. To mutuwa ta dauke ka, wannan sadaka za ta iya tsayawa. To don ka samu sadakar ta dade tana gudanuwa, sai ka hada wannan sadaka jariya da wani danka ko wani dan uwanka wanda zai ci gaba da kula ainihin da ita. To har sai al'amari ya kai ma yanzu in ka je Madina, ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka samu malamai bayan Allah nagari waɗanda ainihin wato su kokarin da suke yi su karantar da mutane sunna. To sai a samu wasu masu kuɗi, sai mai kuɗi sai zo sai aje littafi, su suna da ainihin ma'aikata. Akwai Wizaratul Awqaf, ma'aikatu ministry ta waƙafi, wanda in kai waƙafin gida sai ka je ka kai wa wannan ma'aikata takaddun da sauransu. To sai wani malami, sai wani mai kuɗi sai ya ce ga watan naira miliyan 10. Wannan naira miliyan 10 zai ce zai sai hannun jali a kamfanin man fetur Shell ko a kamfanin Mobil ko kamfani kaza misali. Sai ce wannan miliyan 10 ya aje littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza. Ran da duk aka ji wani malami ya ɗauko wannan littafi ya sa, to a rinka ciyar da shi, ane mai buƙatun shi daga kuɗin waƙafin nan da shi wannan mai kuɗi ya aje. To ba shela za a yi ba, dan aka yi shela kowane malami sai fito ya ce ya sa littafin. A'a, za a bari ne kawai, malamai ne suna nan a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ana nan sai a ji ai ga wani malami ya sanya ainihin risala ta Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, zai karantar da mutane aqidar salaf, zai kuma karantar da mutane mazhabin malikiya. Ba wanda yace yasa, ba abin da ya kwadaitar da shi na daga waƙafin wani ko dukiyar wani. A'a, shine yaga dacewar ya saka ya karantar da daliban shi. Sai ainihin ministry ta awqaf, ma'aikatar waqafi, sai ta kira shi ta ce to dama algafata malam wannan littafi da kasa, wani mai kuɗi yayi waqafi akan cewa ran da duk wani malami yazo zai karantar da shi, to zai a rinka ciyar da shi, a rinka mishi hidima daga cikin ainihin wato wannan waqafi nashi har zuwa sadda zai gama karantar da littafin. Don Allah, waye ga sharhi ga littafin. he saboda Allah ai za a dogon sharhi ko eh shi yasa kaga babban malami a Sheikh Atiyatu Muhammad Salim da ya tashi ya fara karanta muwatta sai da ya kasa 1000 kasa 1000 sai da ya kasa 1000 akan muwatta yana karanta ta yana fassara ta yana sharhinta da larabci babban alkali ne a Madina kamar munan da ake cewa alkalin alkalai saboda rashin tauhidi su ba su cewa alkalin alkalai saboda ba kyau a ce alkalin alkalai ko sarkin sarakuna saboda waɗannan mukaman Allah ne alkalin alkalai Allah ne sarkin sarakuna karanta kitabu tauhidi da makamantansu a takaice waɗannan na kawo mana misalai ne don mu ji yadda bayan Allah suke son waƙafin su ya rayu jama'a mun gane wannan da kyau ko to abin da nake so in nuna mana gaskiya saboda Allah mu a nan kasar gaba daya kanmu bai waye game da yadda ake yin waqafi ba rashin karantar da mutane ne game da waqafi shi yasa a 1960s wato abin nan dabda za a kashe Sardauna ya je Makka ya sai ainihin gida wanda ya waqafe shi amma saboda ɗan Najeriya ba su san addini ba da Sardauna ya mutu sai aka je aka sayar da gidan aka kwaso kudin aka dawo da su ana ga nayi kayan gado ne abinda aka yi waƙafin shi bai yiwuwa a siyar da shi ko da mutum ya rasu don waƙafi ya sha bamban da wasiya ce in mutum ya yi wasiya cewa in ya rasu a ɗiba dukiyar shi gaba ɗaya a yi sadaka a in ya rasu sai aƙalla a fasa ta kashi uku sai a yi nin ba da ɗaya bisa uku saura kuma sai a dawo da magada amma in ya riga ya ce ya yi waƙafin kaza to wannan ba dama shi da kanshi ya dawo ya ce ya soke waƙafin balle kuma ainihin wani shi amma za a kula da sharuɗan shi akan waqafin shi misali Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi da yazo rasuwa sai ya kira ayan shi su Abdulrahman su Abdul A'la su wane ne su Abdul Musawwir yace in ya rasu su mishi arziki dillita tafan shi da ya bari gaba daya library shi za a dauka akai ainihin Jami'ar Islamiyya ta Madina ma'ana sharadin waqafin kenan yayi waqafi na littafan a kwaso su daga Amman daga Jordan ayo musu jirgin sama a kawo su ainihin Madina to yanzu sharadin waqafin shi shine a kawo Madina Madinar kuma ba a ko ina ba yace a cikin Jami'ar Islamiyya to yanzu duk inda aka kai wannan waqafi to bai yi ba an gulakanta sharadin ne waqafi sai a dibo a kawo dan haka aka dibo su suna nan Jami'ar Islamiyya an aje su jama'a mun gane wannan da kyau ko to ya kamata kuma ya wajaba mu je ne mu san abubuwa a Qur'ani da Sunna mu a karanta Sahihul Bukhari Kitabul Waqafi a karanta Littafai na fiqhu Sunna da sauransu zaka ga irin hukuncen da suke da alaka da waqafi saboda nan ba dan dalili ne na fiqhu ba amma muna haskakawa mutane ne saboda wuri ne na bayani dangane da ladubba ba daidai bane a ce waqafi din nan ba mu san yadda ainihin harkar shi take ba to sannan sadaqa jariya da aka ce kamar yadda muka sha bayanai dangane da wannan hadisi in mun zo a wurare da dama wasu sun fassara shi da kuskure wai cewa sadakar budurwa to kun ga don haka gashi malam ya fito yayi wasalin karara yace sadaqatin jariyatin sadaqatin faduwar wasali kasa an gane ya zama sadaqatin takuri da faduwar wasali kasa ko sai a ce sadaqatin sannan takuri na biyu wajen jariyatin shima da faduwar wasali kasa sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana inda an ce sadaqati al-jariyati to shine da zama sadakar budurwa inda ya zama sadaqati al-jariyati amma yanzu dubi sadaqatin jariyatin to sadaka mai gudana to da wannan muguwar fassara ce da malamai suka yi ko da jahilcin rashin larabci ko kuma da ainihin wato tajahuli sun sani sun yi kememe sai ainihin aka yi ta sadakar ƴan mata a nan kasashen mu na Hausa da mutum ya haifi a Allah yake yace ya wanke ta wai yayi sadaka sai ya ce ai shi duk ƴaƴan shi sadaka yake bayarwa to ka'ida dai ita ce idan sadakar nan da aka dauka aka bari ya danganci yadda take in an dauki sadakan nan an bayar ne kaco kam aka ainihin wato dauka ba a karbi komai na sadaki ba aka ce an daura aure an bada ita sadaka wannan aure bai yiwu ba jama'a mun gane wannan randa duk aka ji wa'azi kawai sai dai ta kama hanya ya kama hanya kowa ya gaba Allahumma sai in suna son zamantakewa ci gaba da aure to wannan kam sai ainihin su tsaya sai a satate istibra'in jini daya sannan sai a sa sabon sadaki sai a daura musu aure tare da ainihin shedu akan cewa ya biya sadaki zai aure ta. Ƴaƴan da suka haifa a baya fa ƴaƴan su ne na halal. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Amma ya wajaba mutane kansu ya waye game da waɗannan matsalolin. Da mutum zai ɗauko naira 10,000 ya baka ya ce rike 10,000 nan. Zan auren maka da ƴata. Abinda na saka sadaki sai ka ɗibo daga ciki sai ka bayar. Sai ya zo ya sanar da kai cewa ya sanya wa ƴan nan da ya ce zai baka sadaki 10,000 ko 5,000 ko 7,000 sai ka ɗibo cikin nan kuɗin sai ka ainihin bayar. Sai ya zama yanzu shi ya baka wata sadaka ne ba ta da alaka da wancan sadaki. Amma ka zo a ce an sadaukar mishi da sadakinta. An yi ta'addanci a cikin Hausa nan. A'a kawai ubanta ya bashi sadaka to wannan wani abu ne wanda bai da alaka da auren. Sannan kuma aka sa mishi sadaki sai ya ɗibo daga kuɗin sadakan nan ne daga wasu kuɗi ne da ya noma ko kuɗin aikin gwamnatin shi oho dai ya biya sadaki. A to sai aka sanya sadaki aka ce 5,000. Sai uban ya ce ga 5,000 na baka sadaka. Sai ɗau wannan 5,000 sai ya ce to ke kuma ga sadakinki. Duk wannan ya halatta. Amma maganar an sadaukar da sadaki to gaskiya wannan ba zai yiwu ba. Jama'a su san ko ita matar da take da haƙƙin wannan sadaki bata isa ta ce ta yafe sadakin kulliyan ba gaba daya. Ta ce aina yafe maka sadaki gaba daya. Ba a yin haka a musulunci. A'a nawa ne sadakinki? Naira 5,000. Sai ya kawo naira 5,000 ya cike mata. To shi kenan yanzu ya biya sadaki. Sai ta ce ungwana baka sadaka. To in shi ya ga dama ya ci ya zama ko dan kanzo ya ci. In kuma bai ga dama ba ya ce a ni ba zan karɓi sadaka ba. To ga kyauta in ya ga dama ya karɓa in bai ga dama ba ya ce ki rike abu. To da aure zai wargaje ba za ta ce to ai dama sadakin ai sadaka na baka sai ta ce ki hakariya kike yi na biya ki sadaki kashi dam. Ba haka Bahaushe yake cewa ba kashi dam. Bahaushe kenan ya ta'addanci cikin Hausa ya ta'addanci cikin Turanci. Mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka ya biya ta sadakinta. To in jama'a suka gane wannan ainihin da kyau to za a ga gaskiya saboda Allah akwai gyare-gyare game da harkokin matsalolin addini game da ƙasar nan. Shi yasa Malam Abubakar kuma har yarasu yake cewa matsalolin aure kar ku bincika abin da ya gabata a da ya kokari a yi gyara kawai. Ma'ana a gyara gaba. Amma aka ce za a rinka tono baya wallahi tsofaffin shadda ne. Boyi ne da kuma tsutsotsi a ciki. Allah ya kiyaye. Sannan sai ya ce aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilmin da ake amfanuwa da shi mutum yayi wa'azi ya rubuta ya karantar ana amfanuwa zai ainihin ci gaba da samun lada matukar amfanuwar da ake dan haka kaji ya ce aw ilmin yuntafa'u wanda ake ci gaba da amfanuwa da shi littafi ne ya rubuta a sharhi ne na wani littafi ku duba anan fa aka ce ilmin ashe ko geography ka rubuta aka amfana da shi babu shakka sai ka samu lada Allahumma illa an takuna kafiran mushrika. Jama'a mun gane wannan da kyau? Ma'ana yanzu irin malaman nan na kimiyya malaman musulunci ne na kimiyya ga sunan irin su Ibn Rushd irin su wane ne da manyan malamai ga sunan injiniyoyi yanzu a kasashen Masar a kasashen Syria a kasashen Jordan malamai ne yan boko suna rubuce-rubuce game da kimiyya da fasaha ana amfanuwa suna da lada akai. Saboda turawa da suka shigo da karatun boko a ƙasar nan sun shigo ne suna da aƙidar kafirci da aƙidar ƙin addinin musulunci da fada da addinin musulunci shi yasa sai wannan ya goga wa boko bakin jini in ba haka ba da karatun boko da karatun addinin musulunci ba su da bambanci ko miskala zarratin domin masdaruhuma wahid mabubbugansu guda ɗaya ce kafin zuwan alqur'ani babu wannan kimiyya da fasaha ba ta haɓaka ba haka me yasa saboda lokacin babu haske na ilimi na wahayi attaura ce ta dagwalgwale injila ce ta lalace ta rikice ina za a samu ilimi a ciki babu a lokacin da alqur'ani yazo sai Allah ya sha alwashin cewa sai ya tsare shi dan haka duk wata kimiyya da fasaha da ke cikin shi tana nan musulmi suka tashi suka bincike suka gano abubuwa lissafi ne ilimin kimiya ne ilimin fasaha ne kirkire-kirkire ne engineering ne harka pharmacy medicine da sauransu to sai kuma al'amari lalaci ya faru ga 'yan baya sai suka koma suka shantake sai makiya sai suka je sai suka ainihin koyo abubuwa shikenan sai aka waye gari abin ya gudu daga hannunmu jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in ko har wanda ya rubutu a cikin mathematics yana musulmi ko physics ko chemistry ko biology ko menene ya har ya samu lada ashe wanda ya rubutu a cikin fiqh ko qur'ani ko hadisi ko larabci ko tarihi ko wani abu wanda ke da alaka kai tsaye da addini shi ya tantance da samu lada jama'a mun gane wannan da kyau to ashe kai in ka fahimci haka ba za ka sake a ce ana wani aikin lada irin wannan kai kuma baka sa hannu ba shi yasa za ka ga manyan masu kudi a kasashen Saudi Arabia sai mutum ya didi makudan kudi sai ya tafi madaba sai ya bayar yace don Allah gashin an samu wani malami ya rubuta littafi ya kasa biyan kudin buga a buga mishi amma ka a faɗi sunana sai dai kawai kaga an sa tubi'a ala nafaqati ba'dil muhsinina an buga wannan littafi ne a ciyarwa wasu daga cikin mutanen kirki mutanen alheri to ashe a yanzu a matsayinka na mai kuɗi ga ka anguwarku makarantar islamiyya za ta rushe za ta lalace ba a kula da malaman sai ka je ka samu kamar naira 100,000 sai ka ce gashi ka bayar da 100,000 nan don ka a rinka jinkiri wajen biyan malamai albashi duk kana nan kana cikin sadaqatul jariya na bangaren ilmin yuntafa'u bi jama'a mun gane wannan da kyau ko ko ka siyo littafi ka ce gashi nan katan guda duk a raba 'yan islamiyyan nan ko fensiri ko wani abu duk kana da alheri a kai to waɗannan abubuwan kun ga ashe ana buƙatar a wayar mana da kai ne game da su kanmu ya waye in ba haka ba sai ka je kai tabarnatar da kuɗi ya ga wata budurwa yana so ya tabarnar kuɗi ya tabarnar kuɗi ya tabarnar kuɗi rana tsaka a ce an hana shi ya rude ya tafi kotu ya buga takarda nan ya je nan duk a iska ana ganin shi sakarai ga inda zai je ya kashe kuɗin shi inda zai samu sakamakon su ranar gobe alkiyama inda zai samu sakamako tun daga kabari jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko sai ce awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma da na gari wanda ainihin wato zai rinka mishi addu'a kun ga annabi yace da na gari me yasa saboda dan banza bai wa uba addu'a don haka aka kawo awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma da na gari wanda zai rinka mishi addu'a don duk inda ya zan din nan dan iska ne babu yadda zai tuna da kai balle maka addu'a to kun ga ashe wannan menene kalubale ne akan duk wanda yake son ya aure ya haihu ya san cewa wacce mace ce zai aura ta haifan mishi da wanda zai zan nagari wanda zai tarbiyyar shi tarbiyyar da zai tashi koda bayan ba ran shi mishi addu'a to kun ga aikin tarbiyya din nan wallahi alazim ina gaya mana ya fi wahala fiye da auren uwar dan ya fi kuma wahala fiye da haihuwar dan to amma abin takeici irin yadda mutane ke kashe kuɗi wajen aure da haka suke badda rabin waɗannan kuɗin ko ɗaya bisa biyar ɗinsu wajen tarbiyyar ƴaƴan babu shakka da ba a samu ƴan iskan da ake da su da yawa kamar haka ba kuma babu shakka ƴan iskan da ake da su a yanzu da sun rabu mutum zai iya kashe naira 500,000 ya yi aure amma ba zai iya kashe naira 500,000 ga abin da zai zan sanadin tarbiyyar yaron ba mutum zai iya zuwa ya ta neman taimako an yi mishi haihuwa matar shi na da ciki matar shi na naƙuda amma ba zai iya neman taimakon yadda zai yi tarbiyyar ɗan ba to shi dai ɗa ni'ima ce daga cikin ni'imomi wadda Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa ga wanda ya so ya bashi maza zariya wani ya bashi mata zariya wani ya haɗa mai maza da mata Allah ya mai da wanda ya so ya zama bakararre ko bakararriya to ashe in har Allah ya maka baiwa da ɗa a matsayinka na musulmi kasancewa Allah ya baka wani aiki wanda sakamakon wannan aikin zaka iya shiga wuta in kai sakaci game da shi zaka iya zuwa aljanna in ka kula da muhimmancin wannan aiki to sai ya zama ƴaƴa nau'i biyu ne ko dai ƴa ta mace ko ɗa namiji to ƴa ta mace ta fi wahalar tarbiyya shi yasa falalar tarbiyyar ƴa mace ya fi lada a wurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda duk Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu ya iya tarbiyyar su ya kula da su har suka girma ya aurar da su sai annabi ya daga yatsun shi guda biyu haka kamar yadda dan PRP ke dagawa kenan ko yace haka za mu zauna da shi a aljanna ka fada da ka fada saboda tarbiyar ya mace yana da wahala da namiji ko sallah ce tin kan yanki dan Madina naira 70 ko 80 ka hada mai da silifa sai jona dan kwarat a samu ta naira 30 hula gaban dan kodi sai a siya sai kafa sai ta sai ki tafi amma mace fa sai ta ce ana yayin jakat ana yayin takalmi kaza sufa kaza print kaza gegele kaza sai kaga ita sai an kashe mata wajen 5000 ko 7 ko 10 duk sai an gama sai ta ce warawarai kaga matsalolin ta yana da yawa sannan sai ka sa kula akan ta kwarai da gaske in ba haka ba sai ta zubar da mutuncinka da mutuncin addininka da mutuncin duk abin da kuke da shi baki daya to shi yasa wahalar wannan tarbiyyar tata to sai yazan akwai lada na musamman abisa tarbiyyar ainihin wato da namiji haihuwa da namiji da tarbiyyar shi to kun ga daga nan ne za mu gane menene wata hanya ake bi ake tarbiyar yaya kamar yadda muka fara fadi tun a baya babba hanya ta tarbiyar da ita ce kai uban ka zama mai tarbiya saboda larabawa suka ce kaifa ma yakunul murabbi yakunul murabba yadda mai tarbiya yake haka ainihin wanda ake tarbiya zai kasance mawaki yace babban da bai da tarbiya kullum bai gudun abin kunya in ko bai gudun abin kunya daga yin abin kunyan nan ne zai iya bata tarbiyar dan shi to kun ga daga nan zaka gane ashe duk sa'ar da kake da'awar tarbiyar yaya kai tarbiyar da ashe kai ka fara duba kana son ka samu da ko ya mai tarbiya kai kana da tarbiyar eh to sannan in ka tashi aure ka auri matar da ta samu tarbiya sa'annan sai ne yazan hanyar da za a bi ai auren nan yazan hanya ce da shari'ar musulunci ta tsara to kun ga daga nan za ku gane inda ake samun ainihin wato tangarda domin tun daga neman auren ake neman auren ba yadda shari'a ta tsara ba a zo a gudanar da auren ba yadda shari'a ta tsara ba al'adu bid'o'i zalunci ta'addanci ketar haddidi ya shigo cikin auren sa'annan kuma in aka zo wajen tarewa bid'a al'adu sun shigo a ce ai gaggota tudu ce wallahi in ba dan haka ba mu za mu tsaya kaza 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 shikenan da laifin gaggota tudu ko gaggota gangare ko ta kwari ko ta ina ce babu laifinta an dai yi waɗannan bid'o'in an yi al'adun eh to babu shakka aure ya samu tangarda tun daga nan tarbiyyar da ta fara samun murgoi to sannan tafiya ta taho me zaka ci da shi me zaka shayar da shi Allah yana duban wannan na da alaka game da tarbiyya saboda cikin hadisi annabi ya ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu an ci da shi haram an shayar da shi haram ainihin wato abincin shi a yanzu kai halal haram ne abin da yake sha haram ne tun farko dama uban shi ya ci da shi da haram ya shayar da shi da halal sai da haram sai annabi ya ce ta yaya Allah zai karba mushi addu'a to kun ga akwai abin dube anan mutumin duk da ba a karban addu'ar shi to babu shakka ya shiga uku ya lalace don zai daga hannu yana da buƙatar Allah ya shiryar da shi ko ya shiryar da wani nashi Allah ba zai karba ba kaga sai an dubi wannan shi yasa aka ce yana cikin ɗabi'un matan Madina in mazan su suka kintsa za su tafi kasuwa har sai sun kusa dab da zaure sai mace ta je sai ta tarar miji don Allah muna roƙonka mai gida ka nemo mana halal in baka samu baka dawo in baka samu halal baka dawo ka san za mu hakura da yunwar duniya amma ba za mu hakura da ta lahira ba don Allah kaka nemo mana haramu to yanzu fa an san haram din ce life haram life amma sai ganin ake rugawa sai ai takwas kurima ai ta gyara abubuwan ai ta gyara abubuwan ai ta gyara abubuwan mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga wannan matsalar kenan sannan sa'ad da aka haifi yaran nan yazan abi sunna wajen yi mishi hudu ba abi sunna wajen sa mishi sunan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace shine sunan da Allah ya fi so a sa mai Abdullahi ko Abdurrahman ko a sa mishi Al-Harith ko a sa mishi Al-Hammam sa'annan yaran nan abu di bakin shi da karatun Al-Qur'ani da kalmar la ilaha illa Allah ba da ABCD ba ko this is a cat this is a boy ya fara da sanin Allah da karatun alqur'ani sannan kula da tarbiyyar shi a yadda shari'a ta tsara saddadi yaran nan ya taso ya kai shekaru 7 to lokacin ne za a fara umarnin shi da yin sallah da kula da wasu ka'idoji na mabadi'u na farko-farkon shari'ar musulunci to amma kafin nan fa ana bata tarbiyyar yaya tun kafin nan yaro shekara shi 2 ko shekara shi 1 da rabi ya dan fara zama ya ji ya samu gishiri ya zazzage sai amma ke hannun shi a zazzage shi bai san abin da ya ba wannan dukan da aka mai an zalunce shi domin bai san ma'anar abin da ya ba kuma bai san fassarar dukan ba sannan wannan zagi da ake mishi mugun baki ake mishi yana kama shi kuma tarbiyyar shi ake kuma ana nuna mai haka ake magana dan haka kuka ga da dama daga uwayen da irin waɗannan ɗabi'un suke nuna wa ƴaƴa ƴaƴan suke tasowa da zagi sai ka ji yaro ya ce ubanki ya ci tuwo ubanki yayi kaza saboda shi bai san ma'anar zagin ba yana ɗauka kamar wata Hausa ce dai da an yi abu a ce ubanka yayi kaza ubanka yayi kaza dan haka sai iya hada ubanka ya sha giya ubanki ya ci tuwo ubanki yayi kaza ita din nan da take koya mishi sai fara mata haka madadin ta same shi yana zazzage gishirin nan sai ta kwace sai ta kawar da shi ta dauka cewa laifinta ne da ta aje gishirin a kusa to kun ga tun daga nan tarbiya tana lalacewa to sannan yaro ya kai daidai lokacin da za a umarce shi yayi sallah ko yayi ibada ba a nuna mishi yaro ya kai daidai lokacin da za a nuna mai in zai shiga daki ya sallama in zai shiga ya nemi izini ba a nuna mai cin abinci da dama ake mutun ya ci gaban shi mutun kai ya ci fiye da ainihin yadda abokan cin shi suke ci sai da izini duk ba a nuna mishi duk wannan sakacin barin yin tarbiya yana ɗaya daga cikin ko kuma shine babban gimshiki daga gimshikan lalacewar tarbiya a bar yaro kawai kamar yadda Allah ya ce ayahsabul insanu an yutraka suda mutum yana tsammani kawai za a bar shi haka siddan ne ba za a ce yayi ba ba za a ce ya bari ba to duk shi yasa ka ji Bahaushe yana kyamar goyen kaka me yasa ita kaka saboda yadda take son jika ba ta hana shi ba ta umarnin shi sakamakon haka sai ya shagwabe in ya shagwabe din nan sai lalata ta kama shi sai kuma lalaci ya biyo baya to duk mutumin da ya lalace lalaci zai biyo baya duk malalaci kuwa babu shakka sai ya zama mai batacce tarbiya ko ba dade ko ba jiwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in tafiya ta tafi yaron nan ya kai shekaru 7 fa ba a tarbiyyar shi to zai waye gari zai dauki dabi'u ne irin na ainihin kare dan a can baya yana shekara 3 shekara 4 shekaru 5 a daidai wannan lokacin akwai irin abubuwan da ya kamata a rinka nuna mishi na natsuwa da rashin hayaniya da jagorancin shiryar da shi game da abubuwa na fitra abubuwa na dabi'a duk in aka waye gari ba a nuna mishi waɗannan abubuwa a daidai wannan lokacin ne zai dabi'antu da dabi'ar barna ta adi irin na buri ya dauki reza sai ya yanki kanshi sannan ya tallare da kuka ya zubar da gishiri nan ya zubar da madara akan kafet yayi kaza yayi kaza to in ya kai shekara 7 8 9 10 ba a tarbiyyar shi to dabi'ar shi bata bambanta da ta kare ba ku duba kare duk wata dabba duk wani mara mutunci mai cin mutuncin mai mutunci bai kai ya kare ba sai ya tsaya a kofar gidansu da ya ga mai mutunci ya zo wuce ya sai ya tsogale shi da an bi shi sai ya shiga gida sai kuma mai shi ya fito ya ce ya zaka samu kare na a kofar gida malam wannan irin rashin mutunci ne to haka shi ma zai tsaya sai ya tsaya a kofar gida yarinya ta je ta siyo manja sai ya kabe da an biyo shi sai ya ruga da gudu gida sai uwar shi sai ta hawo masifa har daka saboda rashin mutunci zaki biyo dana zaki dake shi ya je yayi rashin mutunci ne danki ke baki sani wani ya zo dan talla ne zai shiga gidansa sai ya sa kafa ya ce ba hanya in an ture shi yayi bari ya ruga gida gashi nan za a dake shi kaga ya zama siffar dabi'ar shi ta kare to duk sanda ya kai shekara 13 14 15 kafin ya kai shekaru 18 anan kuma sai ku ga ya fara daukan wata irin dabi'a ta san gayu kuma bai da kudin gayu to shine in ba tarbiya sai ya fara sata ku duba da kyau ku gani daidai shekarun 13 15 16 daidai lokacin ne duk wani yaro da yake kasaitaccen barawo daidai irin wannan lokacin yana yake fara ya taso ba tarbiya yana son gayu ba kudin gayu ga jeans naira kaza t-shirt naira kaza bakin gilas kaza bango mai man takalmi hulaha na sallah kaza 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 duk bashi da kudi sannan kuma in ya samu kudin ya fara yin wannan adon sai kuma ya fara neman budurwa to da ya fara nema to nan kuma wani lalacewa tarbiyyar don ba neman aure yake ba to da ya fara wannan neman ƴan mata shikenan kuma to ba shi tsaye ba shi zaune akan abu biyu ina kudin da zai samu yayi ado ina kudin da zai zuba aljihu kuma ya je wa ƴan mata bajinta to dole kazawa na ta makara akuyawa na ta yi dare sai ya tare ta je danne siyar ya je siyar kaza 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 shikenan an ga buta nan a doke ta an yi haka sai fara ɗan dauke dauke to in tafiya tai tafiya fa sai waye gari ya zama kasaitaccen barawo yanzu wannan yaron menene ya lalata tarbiyyar shi rashin ita tarbiyyar rashin tarbiyyar da aka haife shi kawai haka siddan aka bar shi to sannan ke kuma sakaryar uwa da danki zai yi laifi kike bari baban ku ya dawo wallahi kin zama sakarya ma'ana in uban shi ba shi da rai shikenan yanzu shi a duniya ba wanda zai kwabe shi kenan ke gwamnati ce a kan shi duk laifin da yayi hukumar da ya kamata da horon da ya kamata a yi mishi kimishi baki tunanin akwai kowa a duniya a kan shi bari ran da yawa uban shi uban nashi ya mishi nashi horon amma karki sake kike bari baban ka ya dawo ko kuma to ka gan shi ko na gaya mai ya ki ji wace irin zobaro da kike mun fahimci wannan da kyau ko dole ne uwaye su gane wannan to sannan abu na biyu daga abubuwan da ke lalata tarbiyyar yaro maraiki to maraiki wata kaddara ce daga cikin kaddarorin da Allah yake azawa dan adam din da yaso dan haka Allah ya kira mutuwa da musiba yace in asabatkum musibatul maut mutuwa masifa ce to in yaro ya waye gari uwar shi ta mutu a gida sannan bai samu kishiyoyin uwa ko matan uba masu nagarta da za su iya rike shi ba to ya shiga uku ya lalace za su gallaza mishi suna gallaza mishi in ya ji ciki ta yi zafi sai ya fita waje yana fita waje sai ya haɗu da ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata tarbiyya shine rufaqa'us su munanan abokai ko munanan ƙawaye gidan ba daɗi waje kuma akwai daɗi amma akwai abokai miyagu jama'a mun gane wannan ko kuma ya zan uwar tashi ainihin an sake ta jama'a mun gane wannan da kyau in ya zan an saki uwar tashi to sai wannan sai haifan mishi da ainihin matsala domin uwar nan tashi ba ta zama lafiya tare da sauran matan gidan ba babu yadda za a iya kula da ɗanta ko ƴarta ai sakamakon haka ma fansa za su rinka neman ɗauka akan wannan ɗa ko ɗa to daga haka yaron zai kangare yaro ne ɗan shekara goma ko yarinya ƴar shekara goma ta saba faɗa da manyan mata ina tarbiyya babu tarbiyya za ta ji shakkar te damba da mijinta ba za ta ji shakkar te damba da mijinta ba to da wannan ne sai ainihin malaman salaf suka ɗaukar wa kansu wata ɗabi'a matansu da mazansu a kan wance mijinta ya kwanta ya rasu tana so za ta yi aure amma tana tunanin tarbiyyar ƴaƴanta sai ta saurara har sai ta samu wata mafita daga Allah ga Ummu Salama tana son aure amma ta haƙura saboda tana da ƴaƴa guda biyu da Umar da Zainab agololi ne ainihin wato waɗanda daga baya suka zanga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda tana ganin kar ta je ta auri mutumin da ba zai kula da ƴaƴanta ba a ce sai dai ta bar ƴaƴan a wani wuri daban wanda wannan wurin kuma ba za a kula da tarbiyyar ƴaƴan ba to ko da annabi ya aiko yana son ta sai ta ce tana da ƴaƴa guda biyu annabi zai iya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai iya shikenan ya karbi waɗannan ƴaƴa ya rike sakamakon haka ƴaƴan suka taso su kansu suka zama malamai daga cikin malaman sahabbai da Zainab da Umar dukkan suna ruwaya hadisi kai tsaye daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga wurin uwarsu Ummu Salama ko daga wurin Ummu Habiba ko wata mata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan tar me yasa ta wancan sharadin saboda kula da lalacewa tarbiyyar ƴaƴanta jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan kuma har wa yau malaman salaf su ma ta wani bangaren sai suka kula aure ma in zaka yo sai ka dubi matar da zaka aura wadda za ta kular maka da ƴaƴan nan kanana wadda uwarsu ta waye gari ba ta gidan ko ubansu baya kusa ko kuma halin larura makamanciyar haka ina muka samu wannan hadisin Jabir lokacin da baban shi ya rasu sai ban mishi kanne mata guda tara kannan nan mata guda tara uban shi yace ya ban mishi su amana shi kanshi bai auren fari ba da ya tashi aure sai je auro bazawara annabi yace me yasa baka auri budurwa ba kai mata dariya te maka dariya kai kiss te maka kiss ka auri tsohuwa yaya kaza kaza ai ba life kaza kaza annabi sai yace ya manzo Allah babana ya mutu ya bar mu ne ƴan mata tara rike su ƴan mata tara in na ce zan je in auro budurwa irinsu sai zama 'yan mata goma sai su sa wa gidan wuta wata rana. Don haka na auro mai hankali za ta yi musu kunshi, za ta yi musu kaza, za ta yi musu kitso, za ta koya musu tarbiyya. Yanzu Jabiru yana matsayin saurayi yana so ya auri budurwa ko baya so. Yana so, amma me yasa ya haƙura? Don tarbiyya kannan shi. Ashe in kana da wasu 'ya'ya marayu wadda uwarsu ta kwanta ta mutu, ko kuma ainihin uwarsu ta fita, sai ka lura wacce mata za ka auro wadda za ta ainihin kula da su. To in kai fushin zuciya saboda ta fita ta bar 'ya'yan, bari kawai ka je ka auro kowace iri, su ma 'ya'yan kai watsi da su. Wannan na daga cikin dalilan da ke lalatar da tarbiyya. Kun ga anan na haɗa wajen dalilai guda uku. Dalili na farko saki, ya zama uwar an sake ta, ko uwar ta mutu, ko kuma an waye gari. Duk baki ɗayan ba waɗannan ba ne, amma an kai shi ruƙo ne. To tun da kai yadda ka karɓi ruƙon, to ka san wacce mata za ka aura wadda ainihin za ta riƙe maka wannan yaro da kyau, don ga Jabir ruƙo aka ba shi waɗannan 'ya'yan, ba 'ya'yan shi ba ne. To kun ga iyaye mata sai kun lura da wannan, iyaye maza sai kun lura da wannan. Ashe da wannan ne in ka lura da kyau, akwai sa'ad da za ka haƙura ka zauna da matarka ko ba don halinta ba, ko don saboda 'ya'yan nan ko ɗanta ko 'yarta kai ya lalace. Jama'a kuna fahimta waɗannan abubuwan da kyau? Da wannan ne mata in kuka lura da kyau za ki haƙura da zama a gidan mijinki ko ba don komai ba, don kar ki fita 'ya'yanki ko ɗanki ko 'yarki ta lalace. Jama'a mun gane wannan da kyau? To amma sai Allah ya ce wa uhdiratil anfusu shuh, ran ɗan adam akwai son kai. Idan hankalin ya riga ya tashi, shi kenan sai ya ce shi kawai ya riga ya haƙuran ma'auran. In hankalinta ya riga ya tashi, sai ta ce ta riga ta haƙuran ma'auran. To sai daga baya sai ya dawo yana nadama, sai daga baya sai ta dawo tana nadama. Wane ne ya sa ka? Dole aka tirsasa ka? Wane ne ya sa ki? Dole aka tirsasa ki? To wajibi ne mutane su tsaya su kula da waɗannan abubuwa. Sannan na daga abubuwan da ke lalata tarbiyyar 'ya'ya, barin yara suna kallon kowane irin sim, kowace irin tasha ta dish ce ko ta satellite ce ko ta menene, duk waɗannan abubuwa suna da hadari. Kamar yadda jiya muka ainihin fara ishara akan ka je ka samu littafin albasul mubashar, wato littafin da ke magana akan satellite da kuma ainihin wannan alghazul fada'i, hadarin dishes da sauransu. Ba kowace tasha ce za ka kama ka sanya wa yara suna kallon dish ko suna kallon satellite ko cable ko menene, ko kuma kowace drama a dauko a sa. Abin da yasa shari'ar musulunci bata hana jumillar sa wa yara film ba, saboda akwai film din da yake na tarbiyyar yara ne, game da karatun alqur'ani, game da zikirori, game da dabi'u, game da tarihi, irin su tarihin Ibn Taymiya, tarihin Imam Shafi'i, tarihin Imam Malik, tarihin sahabbai, babu laifi game da irin wannan. Irin su Faris al-Saifi wal Qalam, Abu Firas al-Hamdani, ga sunan duk babu laifi a sanya wa yara waɗannan dan ai tarbiyyar su. To in ka bar 'ya'yanka kawai kai dai ka samu kuɗi ba ƙauye da kai, ka siyo talbijin da video ka aje musu, kowane kasar su je su ɗauko su sa, kowane kasar su je su ɗauko su sa, sai a waye gari 'ya'yan nan naka ƙanana ne, kai ka rena ƙwaƙwalansu saboda ka rena shekarunsu, su kuma sun rena ainihin hankalinka duk da suna ganin kai ubansu ne. Cikakkun barayi ne, amma ga su nan a gidanka, kuma kai ka siyo musu hanyar da suka bi suke koyan sata. Za su ɗauko fim ka za su sa, za su ɗauko fim ka za su sa, za su ɗauko fim ka za su sa. In suka saka wannan fima-fimai, duk yaro ya fi kowa natsuwa game da kallon talbijin. Ina son ka gane wannan da kyau. Mata ke biye da shi, amma ko uwar shi ba ta. In yaro na kallon talbijin yana saurarawa ne attentively, duk attention ɗin shi yana kan talbijin ɗin nan. Sallama na je wani gida, kawai ina sallama yaron yana lekuwa, kafin ya amsa sai ruga da gudu ya ce wanda muka gani yana sallah ne a talbijin. Daga lekuwa kawai har ya gane, ya taba ganin kasar na sifatul salati da muke, daga lekuwa kawai sai koma ya ce wanda yake sallah ne a talbijin. Ka gani? Ashe in kuka dubi wannan da kyau, to ashe talbijin din nan hanya ce daga cikin hanyoyin da za a yi tarbiyyar yara. To in kuma ka sakan musu abin sake babu kaidi, hanya ce da za ta bata tarbiyyar su. To sai ka lura da wannan. Daga nan ne ake samun yara ƙanana sun zama barayi, sun zama mazinata, sun zama ƴan luwaɗi, sun zama kaza, sun zama kaza. To wajibi ka kula da wannan. Za ga mafi yawancin ga 'yan mata nan, 'yan secondary, 'yan university, sun fi son ainihin su kamo ainihin tashoshin da ake batsa, tashoshin da ake kaza, channel O ne, channel wane ne, duk irin waɗannan. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To bayan wannan kuma, yana daga abin da ke lalatar da tarbiyyar yaro, fatara. in yaro ya tashi gidansu gidan fatara ne, gidan talauci ne. To wannan kaddara ce ta Allah, amma muna bayyana me ke lalata tarbiyyar yara ne. In ya waye gari ya ga gidansu talakawa ne, ba a iya ciyar da shi, ba a iya shayar da shi, ba a iya mai sutura, ba a iya biya mishi kuɗin makaranta, wannan zai sa ya buƙatu zuwa ga nema wa kanshi irin waɗannan abubuwa. To kuma malamai suka ce idza lam yakun minallahi al'aunu lil fata fa aktharu ma yajni alayhi ijtihaduhu, in ya zamba Allah ne taimaka wa yaro ba ko saurayi kokarin shi ba abinda zai jawo mishi sai ainihin bala'i. Ina ma'anar wannan, duk sa'ad da aka sake shi shi zai je nemo abincin kanshi, shi zai biya wa kanshi kuɗin makaranta, yana ɗan ƙarami to duk ɗauki ba daɗin da zai yi fa zai san yadda zai yi. Shi yasa za ka ga 'yan mata da yawa yau da su nan a makarantu, iyayensu suna nan suna alfahari, ai wancan ta tashi tafiya makaranta, sai dai ba ta kuɗin makaranta, sai dai ba ta kaza, shi ne wani arni muna hira da shi a Benin City. Yarinya za a kai, ya zai saka ta a mota, nace ka je ka kai ta mana yarinya a secondary. Wai no, ku kun cika kishi kaza kaza, wannan ita shi dai 'ya'yan shi kaza yake. Sai yana son zai amfani da wannan damar zai yanki musulunci. Sai na ce tsaya ka ji, yanzu 'ya'yanka ka ce 'yan mata guda uku suna university, dan Allah kana da tabbas akan cewa they are all virgin, 'yan mata ne dukkaninsu? Sai ce no talk of that, kai magana wannan. Na ce sai an yi, ka ɗauki kuɗin mota kawai ka danka wa yarinya ka ce ta tafi makaranta, me za ta ci baka sai mata ba, me za ta sha baka sai, kuɗin littattafai baka bata ba, ka ce kawai ka bata kuɗin mota, kuma wai har alfahari kake kai 'ya'yanka suna da hankali. To wannan irin hankali ne haka? Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To gaskiya saboda Allah dole ne jama'a sai sun tsaya sun lura da ainihin waɗannan abubuwa da kyau ƙwarai da gaske. In ba haka ba, to za a rinka samun ainihin matsaloli game da harkar tarbiyya ɗin nan. A taƙaice ku je ku karanta littafin Tarbiyatul Awlad fil Islam na Dr. Abdullahi Nasir Ulwan da sauran dafai da malamai suka rubuta game da bayanai dangane da ainihin tarbiyyar yara. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To shi ne yake awwaladin salihin yad'u lahu, ko kuma ɗa na gari wanda ainihin zai yi wa uban addu'a ko uwar addu'a, to waɗannan ladansu yana gudana. Ka dai ji gashi an ce duk sanda ɗanka ya roƙa maka gafara kawai kana cikin kabari sai ga daraja ta yi sama. To in ka bar ɗan ya lalace fa, in ba ka yi ƙoƙari ya zama na gari ba fa. Kun ga ashe gaskiya saboda Allah akwai aiki jama'a yanzu. To sai aka samu malamai suka yi ta kuskuren ba da fatawa a shekarun baya. Naka tashi ana nuna mutane falalar su yi aure su haihu, su yi aure su haihu, don haka sai mutum ya je tara mata sai su yi ta haihuwa, amma ba a bashi shawara ko ba a bashi fatawa akan yaya kuma tarbiyyar 'ya'yan. To sai waye gari 'ya'yan da matan sun fi ƙarfin tunanin shi balle ma su zan cikin tarbiyyar shi. Don haka akwai mutumin da 'ya'yan shi ya raba fada, 'ya'yan shi ne guda biyu suke dambe, kawai ya raba su fada, sai kori ɗaya shiga gida, sai kori ɗayan kai kuma tafi gida, ya ce ni ma nan ne gidan, ce ina, ce nan, aka ce tafi gida, aka ce shi ma nan ne, sai ce to ya shiga, kaga ma bai san cikin nashi ba ne, saboda suna da yawa. To yanzu yadda bai san wannan ba, don Allah yanzu ana magana tarbiyyar shi? Jama'a mun ga hadari ko? To kun ga ashe da nan ne za ka gane babu shakka akwai buƙatar ka tsaya kai nazari da ake cewa a yi aure a haihu, a yi aure a haihu, annabi zai alfahari da yawa. Annabi ba zai yi alfahari ne da 'ya'yan giza-giza ba, ba 'ya'yan, ba jinsin mutane annabi zai alfahari da su kawai ba, amma annabi zai alfahari da salihan 'ya'ya ne. Yanzu ummu sulaimin da ta haifi ɗa ƙwaya ɗaya ga ainihin Abu Talha, ɗan nan ƙwaya ɗaya ya haifi 'ya'ya tara mahaddata alƙur'ani. Irin waɗannan annabi ba zai alfahari da su ba? Zai yi. Amma tsakani da Allah zai zan yanzu kai kana da 'ya'ya biyar ko goma ko 15 ko 20 ko 25 ko 30 ko 40 ko 50 ko 60, amma kai kanka baka alfahari da ko ɗaya daga cikinsu. Kai baka alfahari da abin da ka haifa, sai annabi zai alfahari da su? Duk da iyawar Bahaushe cewa yayi nagari na kowa, mugu sai mai shi, amma kai da kanka baka san shi, duk da nakan ne kuma an ce sai kai, amma kai ma baka san shi, sai annabi ne zai so ɗan iska? Saboda haka jama'a ku auna, ashe da aka ce annabi zai alfahari da yawan jama'a, annabi ba zai yi alfahari ne da 'ya'yan iska, 'yan takife, masu barna, mazinata, mashaya, masu rashin bin iyaye? Ya wajaba iyaye su san waɗannan abubuwan ƙwarai da gaske. Don in ka duba kawai abin da ake haihuwa 'ya'yan ake kawai sai a turo su ƙwararo, sai a haifi 'ya'yan sai a turo su ƙwararo, sai a haifi ayan sai a turo su kwararo. Wannan sai ya zama matsala. Yadda ake kiwon mutane dabbobi a ƙasar nan ba haka ake kiwon yaya ba. Yanzu mutum ya sai tinkiya kwaya ɗaya fa shikenan ya gama fa. Da zarar ya sai tinkiya guda ɗaya ya gama aiki. Kawai sai dai ya sapota, ta je tanta nemi wanda zai mata ciki. Shi dai in an yi ƴaƴan ya kwashe in sallah ta kusa ya siya. Da ci da shan fa bai sani ba. Kaga wannan yana da haɗari. Saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala. Amma dai malam ya ce sahihun, wannan hadisi sahihi ne. Ya ce a duba al-irwa, wato irwaul galil lamba hadisi na ainihin wato 1580. Mimun ya ce Muslim ma ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin kitabi na 25 kitabul wasiyya, hadisi ainihin na 11. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil